الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يورانا الجمعة وندا يو وتر رمضان ينادى قوانا 22 الكريه لدى 40 دقائق هجرية كما يو منا قوم شا ديار قوتن ديار دبوبيو دا 20 دقائق ميلادية wannan ita ce juma'ar mu ta uku a cikin wannan wata mai albarka ta hudu. Muna cikin wani yanayi na zillimi da rashin samun sukunin yin sallar juma'a sakamakon kulle da aka yi da kuma hana zirga-zirga da sunan yunkurin dakile yaduwar wannan sabuwar annoba ta COVID-19 da muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana. Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana karshen wannan matsala. Ko shakka babu ba wani musulmi da zai ji daɗi zuciyarsa ta yi fari in an hana shi yin ibada, sawa'un an hana shi ne bisa zalunci ko kuma an hana shi ne bisa uzurin da la'alla shi zai amfana da hannun. Kuma kamar yadda muka sani, masana musamman malamai ra'ayoyinsu sun sha bamban akan abin da ya shafi a rufe masallatai ko kar a rufe, wanda kuma duka ɓangarori biyu kowanne yana ƙoƙarin kafa hujja da abin da ya fahimta na littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma fatawoyin malamai. Kamar yadda muke da kyakkyawan fata da kuma zato ga su malamai, ba wani malami da zai so ya ɓatar da al'umma. Kowa yana ƙoƙarin ya nuna wa al'umma a hanyar da idan suka bi za su haɗu da Allah lafiya. To wannan ya sa hatta mafiya yawan malaman da suke da ra'ayin lalle sai an buɗe masallatai, za ka ga ba sa gaggawar su ce kafin a buɗe, bari lalle su fara tara jama'a su ja sallah ta juma'a. To gaskiya akwai kuskuren da yake faruwa wanda ya zama wajibi a faɗakar da al'umma. Ita juma'a bayan kasancewarta wallah wanda ya zama wajibi al'umma a jumlace su bayyana da wannan sha'ira, akwai sha'airullah, wasu abubuwa da Allah yake so a nuna su a bayyana su, to juma'a tana ɗaya daga ciki. Da al'umma za ta dinga haɗuwa ta yi sallar juma'a a ɓoye, amma kasa gane tana sallar juma'a, to da ba ta sauke wannan nauyin wajibin ba. Kuma hanyoyin bayyana sha'ira ta juma'a akwai yin wanka da kwalliya da kuma waɗansu abubuwa na ibada da aka shar'anta da dakon lokacin da ake amsa addu'a da tafiya masallaci. Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah jibansa da rahama yana cikin kurkuku an tsare shi, amma duk ranar juma'a sai ya yi kwalliya ya yi wanka sai ya taho kamar zai fita ya tafi masallacin juma'a, sai masu tsaron kurkuku ce kai ka manta a kurkuku sai su mayar da shi. To sai ce alal aqalli dai ya yi abin da shari'a ta nemi a yi na yin wurin tafiya sallar juma'ar, amma uzuri ya hana shi zuwa. To ko da misali ba gwamnati ce ta ce a dakata ba, tunda akwai lokacin da ba gwamnatin ce za ta ce a dakata ba, kai kanka ma ba za ka fita ba. Lokacin da rikice-rikicen Boko Haram suka yi tsamari, ai an yi garuruwa kamar Barna da Yobe, wanda akwai garuruwan da sallar juma'a amma ta gagara, mutanen garin mafiya yawansu sun gudu. Wanda suke garin kuma saboda tsoron kar su halaka suna gidansu, amma ba su iya fitowa sallar juma'a ba. Na san lokacin da a ɗaya daga cikin garuruwan wani limamin ya yi gudun hijira, muna tare da shi a nan, saboda tsira da rayuwa, shi ne shugaban da'awa na garin. Wallahi yana waya ko kulhu wallahu a samu wanda zai hau mimbarin ya karanta ko zai iya larabci, ko da Hausa ne ko minti biyar ne an rasa, sai haka aka zauna ba a sallar juma'a. Kuma hukuma ba ta ce a rufe ba, bal ma ana tsaka da wannan abin. Ita hukuma tana iya yin kamfen ɗinta na siyasa a lokacin ana tunkarar zaɓe na kakar zaɓe ta shekara ta 2015, har a Barna ɗin ana Boko Haram gwamnatin wancan lokacin ta yi kamfen ɗinta ta saka hanyoyi na kariya da sauransu. To amma wajibi ne ga musulmi in juma'a ta zo ya yi yunkurin bayyanar da alama ta cewa juma'a ce. Wajibi ne ka dinga lissafi, ko baka tambayi ko wace rana baka ce yau wace rana ce juma'a ce, to ko ba za ka masallaci ba ka yi wankanka ka fesa turarenka ka yi kamar za ka masallaci. Muna fatan Allah ma ya sa ƙarshen wannan musiba ta zo, Allah ya dawo mana da yanayin mu kamar yadda yake a da, ko sama da yadda yake a da, ma Allah ya sa mu dace. Kuma Allah ya ƙara haɗa kan shugabannin mu da malaman mu akan mas'ala da za ta ci gaba da taimaka mana da kuma ganar da mu zuwa tafarki madaidaici. Ran ɗaliban ilimi su ma to Allah su dinga sassauta harshensu. Mas'alar a rufe masallaci ko ka a rufe masallaci ba mas'ala ce wacce take da nassi ƙarara wanda za ka ce haka Allah ya faɗa ya ce ka a rufe idan annoba ta sauka ba, ko Allah ya ce a rufe in annoba ta sauka ba. Duk wani malami da zai tsago hukunci to ijtihadi zai yi, ya kafa hujja da dalili, kuma ya bada inda dalilin yake nuni akan wannan ra'ayin da ya kawo. To kuma duka malaman kowa kokarin da yake yi kenan. Da haka ba zancen a bid'antar da mutum, ba zancen a nesanta mutum ga barin shari'a, amma dai dole a cikin ra'ayika biyu akwai wanda yake shi ne daidai. Shi yasa za ka ga malamai wajen ladabinsu sai suke wa rajihu, magana da tafi zama rajiha, la'alla waccan ma ta zama tana da relevance. Kuma a duka ra'ayoyin nan guda biyu za ka ga wani lokacin ra'ayi biyun duk da maganar mutum ɗaya ake kafa hujja. Misali Ibn Rajab, Allah ya ƙarfafa da rama, ya kawo maganganu akan nisan, misali kamar a ce Lata'if al-Ma'arif, nisantar annoba da kuma jarrabawa irin wannan. To wanda duk yake da ra'ayin abinda likitoci da shugabanni suka faɗa na cewa a dakata da sallah, zai iya kafa maka hujja da wannan dalilan. Kuma Ibn Rajab, Allah ya ƙarfafa da rama, da kansa kuma a wani wajen yake bayani akan cewa sai in ita annobar ta zama an tabbatar da ita, ba wai sababi ne da ake zargi cewa zai iya faruwa ba, wancan ma zai iya kafa hujja da wancan. Wanda kuma dole akwai shi Ibn Rajab ba wai tifka da wurwa aka samu ba, la'alla yanayin ne ya fi yanayi ɗaya, wani zai iya zaton cewa la'alla ra'ayinsa ya dace da wancan abin sai ya ɗauka ya kafa hujja da shi. Don haka dai kowane malami neman shirya yake yi. To ya zama wajibi malamai mu dinga sassauta bakinmu. Mas'ala akwai wacce take gaskiya ce da ƙarya, ma'ana wanda ya tafi dama shi ne yake kan gaskiya, wanda ya tafi agu shi ne yanda yake kan ƙarya. Ba mas'ala tsakanin musulunci da kafirci, mas'ala tsakanin bid'a da sunna, mas'ala tsakanin saɓo da lada. Wanda yake kan lada yana dama, wanda yake kan zunubi yana hagu. Amma duk mas'alar da ta zama mas'ala ce ta ijtihadi, to sai dai ka ce wannan da ya kafa hujja da dalili ni ma ga dalilina, amma dalilina ya fi fitowa fili. Kuma shi ma dole ka danganta ilimi zuwa ga Allah, wal rajih wal zahir wal azhar wal aqrab wal ilm inda Allah, shi ne mas'ala ta. To Allah ya yi mana wannan annoba, kuma da Allah mabiya a duka da a ringa yin azarfafi duk imaninka da sanin Allahnka, baka kai malamai al-ulama ur-rabbaniyin ba. Duk abin da ya shige mana duhu mu tambayi malamai, wa yas'al al-ulama, waɗannan malaman da kake gani ko da kun samu saɓanin ra'ayi da malami a wani waje, to wannan bai hana kuma ya sauke masa darajarsa ta malami ba. Sannan kuma a hirɗin mutanen da suke cewa malamai suna shiga cikin abin da bai shafe su ba, ba abin da bai shafi malami ba. Magana ake ta vaccination, abin da ya shafi rigakafi, allurar rigakafi ake cewa ko menene, ya ake cewa vaccination ne, to maganin abin nan. Duk inda za a yi magana vaccine sai ka ji Bill Gates ya shiga ciki. Shi kuma ba likita ba ne, ba a san shi da ilimin lafiya ba, amma mai kuɗi ne, lalla yana da ruwa da tsaki wajen ciyar da kuɗinsa akan al'amarin. Amma shi ba wanda zai ce masa ba ɓangarensa ba ne. To su malamai dole ne komai sai an nemo hukuncin Allah a ciki, ko magani ne, kawai dai malamai mu ji tsoron Allah kan mu yi magana akan abin da ba mu da ilimi akan sa mu daina kuskawa akan abin da ya shafi wani biological terrorism wannan biological terrorism akwai shi amma su kansu kwararru takatsantsan suke tunda abu ne wanda yake yafi kama da conspiracy wato kaman mu ce kutungila da mu'amara da larabci yake cewa ko wanda sai dai ka kafa hujja da mafi rinjayen zato abinda inda za a sa maka bindiga a ce ko ka kawo hujja ko dalili ko a harbe ka wani sai dai a harbe shi saboda malamai su daina kusawa suna bayanin cewa ai wannan sharrin dama tana ce kaza to in ka ji hujja wanda suke cewa America ce kaza din kuma a lokacin sai ka yarda daga na China ka kowa America to ka ta tashi kenan la ilaha illallah wala ilaha illallah kar ka shagala da wannan abun ba a ce kar ka karanta ba ka karanta din amma ko bayani za ka yi wa mutane kar ka nuna wa mutane wannan shine tabi'iyan dama an yi haka ne saboda ana so a hana musulmai sallah saboda an la'allah kuma ya zama ba haka bane musulmai kafin wani ya hana sallah masu da kansu suke hana kansu sallah masu azzarbaɓɓi wani lokacin akan cewa dole dole su ba su yadda ana su addini ba wani daga cikinsu baya zuwa masallacin juma'a sai liman zai tare sallah ba ruwansa da magana hudu ba ya manta cewa ko manzo Allah sallama ya karfafa akan azu ai hudu ba wani yana yi din amma kaji kan sallar da yake kuma gashi hujja ta tsaya masa akan wajibi sai yayi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce sallu kama ra'aytumuni usalli da haka dai abin da nake takaicewa akan sa shine magana a irin wannan yanayin ta likitoci ce da malamai da hukuma mu ɗaiɗaikun mutane wajibi ne mu kasa kunnan mu in maganganun malamai sun rabu biyu mu tsaya mu yi amfani da kwakwalwarmu da tunaninmu mu ga wacce magana ce ba wai wacce ta fi sauki a gare mu ba ba wai wacce ta fi birge mu ba wacce ce a ganin mu in muka bi mu za mu samu yarda Allah sai mu bi wacce in muka bi za mu samu yarda Allah din wallahu ta'ala a'lam wannan shine majalisin mu na 21 kuma shine majalisi na 7 a cikin suratu safati za mu tashi aya ta 93 ko in ce 94 na'am 93 faragha alaihim darban bil yamin dan baya kadan muka dawo alaran mamalan muhammad sani bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ترى يذكرون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
Allah subhanahu wataala ya ce faragha alaihim darban bil yamini sai annabi ibrahim alaihi salam raga ya koma zuwa gare su kamar yadda muka faɗa ar-rawaghan shine tafiya da baya baya kamar tafiyar dila kamar irin ka fakaici abu kai wurin inda abu yake kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa lokacin da bakin annabi ibrahim suka zo shi ma irin wannan yanayin ya mutu irin ya dan badda bani ya tafi ya je ya kawo musu abinci dan ma kar ta ce a ina za ka kakkaje ka kawo mana komai to raga alaihi shi yasa yake cewa yuqit yuhdika min taraf al-lisan halawatan wa yarubu anka kama yarubu as-sa'lam munafiki sai zo a gaban ka sai ya dinga maka magana mai dadi يهديك من طرف اللسان على أي اللايك وأي الهاج كذا أي مالا كذا أي كذا ويروق عنك أنكم كائن بوجن سي كركة كما تند بلاك غاني وكما يروق الثعلب وكما يدد لايكي تفيا دبايا بايا انزي شاروا kansa yana baya jikinsa kuma kansa yana kallo gaba jikinsa yana baya dan ka azo a tunkuna shi ai masa banna to annabi ibrahim alaihi salam faraga ila alihatihim faraga alaihim sai ya koma zuwa gare su darban bil yamini yana tattafkansu da karfi tafka da karfi shine bil yamini ترقفها العروبة باليمين أي بالقوة حكم فراغ عليهم ضربا باليمين تبنجرا دام حكم دهلنا داما فأقبلوا إليه سيسكته سيسكته سماء النبي إبراهيم كون سيسكته رد هما كان أكاكري سيسكته رد شواهي وهما كان مهكا دوان دي وهما كان مهكا لليكا سنشيكين الظالمين to da raunanan suka fara dawowa sai suka ce ai mun ji wani yaro wani matashi yankurhum yana tattuka baki yana tozar ta gumakan mu yana muzanta su ana ce masa Ibrahim to da annabi Ibrahim ne suka ce kai ne kai wa gumakan mu haka sai annabi ya ce a ku tambayi shugaban su mana dama da ya gama kakkar ya gumakan sai ya dora gatarin a wuyan babban gumakan shi kadai ne bai karya ba لعلهم إليه يرجعون. سيسكتي أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سيسكتي بل فعله كبيرهم هذا وأنا مببني. وأنا شيء نيكي أبنك كتكي حديث أبو هريرة النبي إبراهيم يسي بأتك شيء بيتبقى لي أبا سيسو أكو. دي أكن ذاتهم أبنجي دينيت وأنا إتتي تشبت تجين. ديتي ببن سنية كري يغماك. ودنك أن أكدي وجن وجن النبي إبراهيم sai ko ranar alkiyama in aka je tambayar sa ceto sai ce ni da nayi ƙarya su uku daga cikin ƙaryar wannan kenan kamar yadda mai waka yake faɗa wata waka yana cewa salli ala khairul wara waghfir lana ya rabbana ko yake su suna cewa bijahi mun ba mu ga a ce bijahi ba saboda baya cikin ingantaccen tawassuli ko yace sai mu je gun Adam sai mu ce ya Adam kai ne baban mu wai wai dai duk ya faɗa ko sai sai gun Ibrahim shi ma sai ya ce ba ce to ni na karya gumaka aka zo da tambaya sai na ce babban su wannan duk san duk wanda yara duk sun iya wannan waƙar ko to da ma mawaƙa irin hadisai ingantattu haka su dinga sa a cikin waƙa dan yara su dinga rike tarihin gaske na musulunci kaga wannan a ciki akwai yabon annabi sallallahu alaihi wasallama domin za a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je wajen annabi sai mu je gun Isa sai mu ce ya Isa ya bayanin ceto sai ya ce ba ceto sai dai a je ga Muhammad mai maqamul mahmudi ya rasul shafi'u ko sai menene zuwa dai karshen waka duk yan Kano sun san wannan waka yawa to annabi Ibrahim alaihi salam yace babban su ne fasaluhum in kanu yantiquna ku tambaye su mana in suna magana to shugabannin nan sai suka taru faraju ila anfusihim sai suka koma suka yi mitin faqalu sai su da kansu suka ga kansu gaskiya suka ce innakum antumuz zalimuna gaskiya fa ku ne azzalimai wannan shike da gaskiya to amma ya za a yi suka ce to gaskiya fa in muka yadda muka bashi kofa za fa a rena mu kawai mu fitan mu murje mu ce masa kawai ya san ba sa magana me yasa ya karya mana sun manuki su ala ru'usihim sai suka fasa wannan suka dawo akan kin kamar misali mutai ya tafiya da kafa kuma ya dawo ta ka kaga ba kan ta kin laqad alimta ma haula yantiqun suka ce ka fa san wayannan ba magana suke ba sai ne yace musu
qala afata'buduna min dunillahi ma la yan
yace yanzu za ku bauta wa wanda yake ba Allah ba ku dan Allah sai ku je ku bauta wa wani wanda ba Allah ba haka ake yi kaga tun farko ya soke bautar su ya nuna la ilaha illallah kenan kuma abin da zai kara ga ya nuna maka ce ma la yadurrukum shay'an ma la yanfa'ukum shay'an wannan guma kan fa ba za su iya kawo muku amfanin komai ba to duk wanda aka bauta wa koma bayan Allah duk wanda ka kira in ba Allah ba wallahi ba zai iya taimaka maka ba wanda yake kiran matacce ne matacce zai masa su kansu kafirai sun san in mutun ya mutu ba abin da zai baka kad ya isu min al-akhirati kama isa al-kuffar min ashab al-qubur sai suka zo suka ce to kuma ba zai iya cutar da ku ba yanzu ni da nace ba zan bauta a gunkin nan ba bai isa yi min komai ba ku ne da kuke jin tsoron su shine kuke taka tsantsan amma ni na kafirce wa gunkin naku kuma ba zan bauta masa ba ko bai isa yi min komai ba in kun isa kuma ku banni da gunkin ku ga in zai iya min wani abu to kaka ku ashe ba abun bauta bane annabi ibrahim gaya maka ya gaya musu fakan magana yace musu ne
uffin laku uffin laku wa lima ta'buduna min dunillah
ba ku da hankali ne
afala ta'qilun
annabi ibrahim yace uffin laku kai can ku kamar kace amma dai ku dai kun yi asara at-ta'affufu shine mafi karancin abin da za a gaya wa mutum dan ya gane cewa ba a tare da shi a wannan ra'ayin nasa shi yasa iyayenka Allah ce wala taqul lahumma uffin kakka ce kash uffin lako amma dai kai can ku kash kai can ma abin da kuke bautawa kuma bayan Allah ku ba ku da hankali ne to kaga a can a cikin anbiya ya abin da aka take kira to anan sai Allah ya ce min qalubunu lahu bunyana sai suka ce to tunda dai yaron nan haka zai mana ku gina gida fa alquhu fil jahimi kawai ga baki daya a jefa shi a cikin mutar jahim ko kuma fa aqbalu ilayhi yazifuna sai gashi sun zo yazifuna suna tauri lafazin yazifuna shine yusri'una irin bi ghayat as-sur'a sun tawo suna tafiya da sauri a ko kuma fa aqbalu ilayhi yazifuna asali ma'khudun ne min qawlika zatifun na'amati shine misali a gaggawar tafiya irin ta jimina tap 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 irin yadda na'ama jimina take tafiya ko kuma ya auna kawai suna tafiya da suka ji an ce samina fatan yuqalu lahu ibrahim da suka hango na gaza sai suka bi shi yazifuna suna tafiya zuwa gare shi ko kuma fa aqbalu ilayhi yazifuna tunda annabi ibrahim din ya zo wurin tunda dama kowa in ya dawo daga wajen bauta kuma kan zai zo wajen shi kuma annabi ibrahim dama bai je ba sai ne tabbatar da an hallara sai shi ma izo kallon me zai faru to da aka hango shi tunda ba guduwa zai ba to fa aqbalu ilayhi sai suka taho inda ibrahim annabi ibrahim yake zaune yazifuna suna tafiya ta taqama sai zama tafiyar taqama kenan kamar yadda yake cikin qira'ar hamzatu ibn abi hadid az-zayyat خلف دخلات كي نسنا كارتاوا يزفونا اما جمهور نقول رأو التسعة نسنا كارتا يزفونا بكسري بكسر الزاي فأقبلوا إليه يزفونا كما يدى فرزدق يكي سفن تا واتو وني تركما من أمالا أمالا نرى قمي دكما وتا تابوا دي أنت قريب يكي فجاع قريب الشولة قبل إفالها يزف وجاءت خلفها وهي زفف يتي وجاء قريب الشولة سيغا شي شي ونن أمالا تركما من يازو وإتا ونن تاغوا قبل إفالها كافن يا أنت سئسو غريت شي يا إسو تنا هنغو يزف يتو ينا تاغا ما كاسا إر يدرا قمية إني هنغو تاغوا يزف بمعنى يختال يمشي الخيلاء كاسا يمتي fa aqbalu ilayhi yazifuna sai gashi sun taho suna takama kamar kai ne kaga wanda zama ka casa in ka tashi ko a film ya ake nuna an irin boss din nan ko actor ya hango ko boss ya hango actor yana jin zai zo ya lakuce masa an ce ai kaga hawa ta tafi ake irin tabbasa wannan to shine ma'ana yazifuna waja'at khalfahu ita kuma da ta hango shi sai ta taho ta gaban sa wahiya zuffafu ita ma tana takawa tana takawa daidai to fa aqbalu ilayhi yazifun qala sai tayi at'abuduna ma tanhituna ku yanzu sai ku bautawa abinda kuke kerawa da kanku wallahu khalaqakum atqala at'abuduna ma tanhitun za ku bautawa abinda yanzu ku kuna bautawa abinda kuke kera da kanku wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to Allah ne ya halicce ku aikin ku ma Allah ne ya halicce shi duk wani aiki da kai da Allah bai ga dama ba da aikin ba zai yi ba dan haka shi ya halicce ka ya halicce tunaninka da ya halicce aikin wannan yana tabbatar da aqidar khalqu af'alil ibad wani zai ce to a yanzu kafircin kafirai ma Allah ne ya halicce shi sai mu ce min haythul asala Allah ne ya halicce shi tunda saboda dalilin fadin Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna amma asalin isnadin aikin zuwa ga Allah danganta aikin zuwa ga Allah danganta ne ta halitta ta kudura amma kuma dangantawa ta iradar aikin da sanyin aikin yana koma zuwa ga wanda ya aikata wannan ita akidar ahlus sunna wal jamaa amma ɗan jabariya su kuma sun tafi akan cewa kai komai ma Allah ne yake yi suka kuma kafa hujja da wannan wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna sai suka ce to ai kafiri ma in yace zai zama musulmi ba zai iya zama ba musulmi ma in yace zai zama kafiri ba zai iya zama ba kawai ka tafi kai abin da kaga zaka yi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna kawai in wuta zaka shiga wuta zaka shiga in aljanna zaka shiga aljanna zaka shiga sai su dauko nusus nafsoshi sai su dinga canja musu akala suna kafa hujja da su to wannan ya saba aqida ahlus sunna wal jamaa ga yadda take fassara wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halicce ku kuma Allah ne ya halicce dukkan abin da kuke aikatawa da an danganta wato abin da kuke aikatawa izuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dangantawa ta asalin ta asali ba wai dangantawa ta irada ba akwai abin da Allah ya halicce shi amma kuma shi ma Allah baya san sa kamar kafircin kafirai kamar abubuwa na abin ki waɗanda suke faruwa kuma amma Allah ya kaddara dole sai sun faru amma shi ma baya san su kamar yadda yake cikin hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma taraddadtu min fi'lin ana fa'iluhu ban taba in yi abu ko da ma ban in yi abu kamar ba zan yi shi ba kuma karshe dole sai na yi shi irin yadda nake daukar ran bawa na mumini gashi kuma shi baya san daukar ran to amma ni na fi sha'awar in dauki ransa izo zuwa gare ni wannan sai ka fassara shi da irin yanayin da ya dace da ubangiji ba tare da kwatanta shi da halitta ba saboda dalilin fadin Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku kuma Allah shi ya halicci duk wani abu da kuke aikatawa ya tabbata a cikin hadisi wanda hadisin Huzaifa wanda Imam al-Baihaqi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla sana'a kull sani'in wa san'atahu Allah shine ya halicci duk wani abu da ka sani da kuma abin da wannan abin yake yi dan haka Allah shine asalin al-Khaliq mota da bature yake kerawa Allah ne ya halicci shi ya halicci kudirar da yake kera mota da ita to shine sai Annabi Ibrahim da ya musu wannan wa'azin kuma zamu fahimci cewa dirin shi kakkabar Allah kuma kakkabar da'awa kun ga shi gashi ya fada hannun azzalimai amma a haka kuma yake ja musu kunni kuma wallahi al'azim horanka baya hana abin da Allah ya kaddara maka ya faru a kanka wani lokacin kuma jajircewarka ita take shigar da tsoranka da haibarka a zuciyar azzalimai ta sa ma watakila daga cewa to ya zama wajibi a tsaya a tattauna da kai bai kamata a zalunce ka kai tsaye ba wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to da ya faɗa masa haka suka ce to ibnu lahu bunyana ku gina masa wani gini fa alquhu fil jahimi ku sa shi a cikin wuta mai zababbaka to shine sai suka ana ta rawaito bayanai da labaran yadda abin ya kasance cewa a lokacin Annabi Ibrahim alaihi salam da suka gaya masa haka sai suka kama shi suka aje shi to sai jin za a kona shi saboda ya karya gumaka sai kowa duk wani kafiri sai yake kawo gudunmawar a wato ainihin abin da za a kona Annabi Ibrahim da shi mai wannan ya kawo mai wannan ya kawo sai da aka dade ana tattara wato sai aka yi daki da aka yi daki sai aka shirya wata majaujawa aka sa Annabi Ibrahim a ciki za a jefa shi a cikin wuta an rawaito cewa Annabi Ibrahim alaihi salam ya sha samun neman dauki daga wajen halittun Allah da yawa amma sai Annabi Ibrahim yake karɓar daukin nan sai na Allah subhanahu wataala kawai yake jira kamar yadda wasu sashen labarai wasu Isra'iliyat ne suke tabbatarwa can Allah subhanahu wataala ce wa aradu bihi fa aradu bihi kaidan sai suka so su shirya wa annabi Ibrahim kaidi su kona shi faj'alnahum al-asfalina sai muka sanya su sune na makaskanta muka cire nasara akan su muka rinjaye to shine sai suka ce fa alquhu fil jahim wa aradu bihi kaidan fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-asfalina sun jefa shi a wuta suna daukar sa da suka jefa shi a wuta a sai suna jefa shi a wuta sai Allah subhanahu wataala yayi wahayi ga wuta din cewa kattabu na annabi Ibrahim kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa qalu harrifuhu wansuru alihatakum ku kona shi ku taimaki gumakan ku to da Allah wani Allah ne sai a taimake shi shi da zai taimaka amma wai sai an taimake shi ya zama abin nan kenan alagagai qalu harrifuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina to Allah ce kulna Musa Allah sai muka ce ya naru nan take Allah ya kira wuta ya ce ya ke wuta ku ni bardan ki zama mai sanyi take wutar duniya gaba daya tai kokarin ta zama mai sanyi amma da a ce iya haka aka ce wa wutar to la'alla da sai sanyi ya daskarar da annabi Ibrahim sai aka ce wa salaman amma fa kuma salin alin sanyi ba irin na firinji mai daskararwa ba sanyi mai dadi wasu ma masu nisa masu tsanantawa a wajen zakulo mu'jiza ta alkur'ani suna cewa sanadiyar da ta sa Allah ya sa ake yin AC kenan har ake iya jin dadi da zafin wuta bayan ta zafi da bala'i cikin ta kuma sanyi lahu babu batilu batinuhu fihi ramatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab haka take AC ta da zaka sa hannunka inda take zaka ji kamar furn kamar tanderu amma kuma cikin ta sanyi an ce da an tsaya anan an ce wa salaman din nan to da wuta ta daina kona kowa amma sai aka yi mata boda sai aka ce alawa ala abubakar ala abubakar ala muhammad sani ala sheikh husain ala misbah ala hatim ala abba la ala ibrahim to lokacin annabi ibrahim ba wanda muka san cewa an masa alƙawarin wuta ba za ta ci shi ta duniya sai dai in Allah ya so ya saukar da karama akan ɗaya daga cikin bayinsa to la'alla sai a yi gobara sai ka ga wuta ba ta ci shi ba ko watakila ya zanto shi ma bai san hakan za ta faru ba ko kuma ma watakila idan yana cikin bayin Allah makusanta ya zanto yana cikin bayin Allah da abin zai taso kuma ya roki Allah ya kyautata Allah zo kuma wutar ta kicin sa kun san ana wannan batun cewa tun daga lokacin sharifai wuta bata ƙara cin sa wannan magana ce ta ƙarya ba wani wanda yake ko sharifin gaskiya ne na gaske wanda in aka bi dangantaka sa za ta tike zuwa ga Al-Hasan ko Al-Husaini cikin abna'u Ali radiyallahu anhum wa alaihim assalam cikin abna'u Fatima ƙarshen dai sharifta kenan ko to ko su ba ce wuta ba ta ci su ba kuma shi annabi Ibrahim wannan wata falala ce gare shi amma ba wai duk wanda wuta bata ci shi a duniya tana nuna falala ce a gare shi ba tunda akwai wanda suke yin kulumboto da saddabara kuma wuta ba ta ci su ba akwai kuma abin da mutum yake shafawa na irin sinadarai da abubuwa wanda mutum ya shafa wuta ba za ta taba wurin ba ai ba ma nan ba ko yanzu idan ka samu ruwa ka zuba shi a cikin leda ka daure ka sa shi a wuta ba zai kone ba wuta ba ta sha wannan ruwan ba haka kuma Allah ya kaddara lalla ko tana tsoron ta taba shi ya fashe zai kashe ta ko kuma dai haka dai Allah ya kaddara cewa wuta ba ta ci shi an yi mutumin da ake hira da shi za ku gan shi a social network social media ana yana cewa shi yanzu yana iya tuntuɓe gyaran wuta yake har ɗan nefa ma sukan kira shi ya taimaka musu in transformer to sai shi bai taba rike wuta ba astaghfirullah kai ni ƙarya shi baya rike flyer ko wani abu yace kawai kama wutar yake ya murde ya daura kuma yace bata taba canjansa ba tunda yake kuma bai ce shi sharifi ba ne kuma gashi da alasan sa ba wani sanin addini ba balan tana a ce ko wani alani kuma ka je ka ga makera mana yadda suke a haifi yaro a ranar bakwai ma sai an dauko shi an kura wuta an sa shi a cikin wuta an dafa shi kuma wutar ba ta yi masa komai ba shikenan makera sun zama sharifai ba da rashin kama wuta ne ake sharuftaka ba wannan hanya ce ta damfara da jahilci da aka shigo da ita in ka kula za ka ga masu hankali an ce musu sharuwa ne yanzu abba da ake ce masa sharu ai wuya shi ya san wuta tana za ta iya kama shi dan haka shi sa dole ya gudu ko wuta ba ta kama ka tukunna ma sharifin gasken ne ha gari wuta kama mutun take to annabi ibrahim ne dai aka ce masa haka sannan batun cewa wannan aya ana karanta ta kunna yana ruku ne ballan salama ala ibrahim sai a tofawa wuta wannan an tofa za ta iya yi amma dai ba samu nasi akan haka ba amma an akai amfani da ita da kyakkyawan niyya kuma Allah ya biya bukata fa ba laifi ka tsara amfani da ita mana amma dai a dora shi akan waccan ka'idar da muka bayar ta karatun mu na farko domin mu guje wa bid'a to Allah subhanahu wataala ke cewa fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfali sai muka sanya su sune wato makaskanta na'am wa qala
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
تو أنا النبي إبراهيم قال سي وقال سي سي إني ذاهب إلى ربي توني تندهكني هل كنت مكوناني Allah ya kubutar da shi da ni to inni zahibun ila rabbi zan tafi zuwa inda ubangiji na ya umarce ni in yi hijira ila rabbi ay ila baladin amarani rabbi wannan usulubi ne ko in ce wani salo ne na magana na shafe mudafun da kuma tabbatar da mudafun ilaihi mahallinsa wanda malamai sun kasu kaso biyu dangane da abin da ya shafi shin a iya fadar haka ko ba a iya fadar haka a ce majazi ne ko ba majazi bane su shekul islam su muhammad al-amin al-shanqiti yalla ji umma sun tafi akan cewa zahibun ila rabbi din laraba suna fadar haka suna nufin ila haythu amarani rabbi da haka ba wani zancen a ce majazi ne wasu kuma suna ganin a majazul hadaf ne ai ila haythu amarani rabbi zuwa inda ubangiji na ya umarce ni sai hadin ubangiji subhanahu wataala zai shiryar da ni wannan magana da ya faɗa cewa zai yi hijira zuwa ga inda ubangijin sa subhanahu wataala ya umarce shi shine al-imam ibnu kathir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa yaqulu Allahu azza wa jalla mukhbiran an khalilihi ibrahim innahu ba'da ma nasarahu Allahu ala qaumihi wa aisa min imanihim ba'da ma shahadu min al-ayati al-azima bayan ya tabbatar da mutanen sa gashi dai ya nuna musu ayoyi amma sun yin imani da shi to a lokacin nan hajara min baini azhurihim sai annabi ibrahim ya kaura ya tafi ya bar su shine ma ce inni wahiru inni zahibun ila rabbi sayahdi ni zan tafi in bar in tafi zuwa ga inda ubangiji na subhanahu wataala ya umarce ni al-imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama yace wannan ayar ta cewa inni zahibun ila rabbi ita ce babban dalili da ake kafa hujja da shi akan cewa mutum in yaga cewa inda yake za a iya takura masa wajen bautawa Allah zai iya shiga uzla ya kaurace wa mutane da yake tunanin za su takura masa ya bautawa Allah kuma an kafa hujja da wannan ayar akan cewa annabi Ibrahim Allah ya kare da a gare shi shine farkon wanda ya hijira a duniya tare da shi da matarsa Sara da kuma annabi Lutu dan uwansa suka tashi suka tafi daga kun ga ai asali suna Iraq ko to daga nan sai suka tashi daga Iraq sai suka koma ardi Kan'an ita ce ardi Sham baitul muqaddas kenan shi yasa zaka ji wata labarin annabi Ibrahim a Iraki wata ran kuma sai ka ji labarin sa a ina a Sham baitul muqaddas wata ran kuma sai ka ji labarin sa a Makka to wannan shine asalin dalilin da yasa annabi Ibrahim yayi hijira ya bar inda mutanansa suke wasu kuma sun ce ya tafi garin Harran ne sai ya zauna a Harran din zuwa tsawon lokaci ya tashi ya zauna ya ci gaba da rayuwa a nan to ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wataala ne domin yana so ya ci gaba da bautawa Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarce shi to sai kuma ya roki Allah ya ce rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da wanda yake nagari lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa to zan tsirar da kai daga cikin yanayin da kake to sai ya ce to ya Allah ina roƙonka ka bani da wanda yake nagari wannan da Annabi Ibrahim yayi wannan al-zahir wallahu a'lam yana matashi kuma har yayi hijiran ma ba shi da da kuma matarsa dai ita ce Sarah to kun ga daga nan ai tsakanin Baitul Maqdis da Misra ai ba nisa sosai ta an aka bi ta Rafah ta Gaza kiba a Gaza aka bi ta gadar Rafah ma'abar Rafah daga nan kuma sai Misra wannan ne yaje da ya tafiya kabe da muka gabatar a baya aka ba wa matarsa Sarah kyautar baiwa ne suna Hajir to sai suka dawo suka ci gaba da rayuwa da shi da Hajir din da Sarah to bayan shekara 10 sai ita Sarah din ganin cewa Annabi Ibrahim bai haihu ba da ita to sai ta yi sha'awar ta zama sanadiyar samun dan Annabi Ibrahim sai ta bashi kyautar Hajir ta kuma nemi ya aure ta ko ya mai da ita sadaka domin kusa haihu to wannan addu'ar da Annabi Ibrahim ya ce Rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da wanda yake nagari to wannan dan da Allah ya bashi shine cikamakin addu'ar da Annabi Ibrahim din yayin ce Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim wacce daga baya bayan an haifi Annabi Isma'il tunda ya ce min as-salihin a cikin wannan kuma akwai bayani karara da yake nuna cewa wajibi ne ga mutum in yana so ya haifi zuriya ta garto ya fara roƙon Allah kafin a samu cikin ba domin abu na farko shine zabar mace ta gari abu na biyu kuma shine lokacin tarawa da mace mutum yayi addu'a saboda bazala ta yake cewa in yuqaddar lahumma in aka kaddara musu samun da to shaytan ba zai kusanci dan ba Allahumma jannibni shaytan wa jannibi shaytana ma razaqata na sannan sai rabbi habli min as-salihin Allah in zaka ban yaya ka bani nagari in ba haka ba in ka daka ta cewa kawai su zo koma yaya ne to wallahi za su zo su buwaye ka to bayan nan kuma da an samu cikin ana haihuwar sai kai ta Maryam mahaifiyar Maryam rabbi inni wahabtu laka ma fi batni muharraran kun ga tunda cikin kenan ta fara addu'a cewa ni ina haifi dan ga abin da nake so yayi fa taqabbal minni Allah ya ce falamma wada'tha qalat rabbi inni wada'tha unsa wallahu a'lam bima wada'tu laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytu amana sai ta ce me wa inni u'izuha bika Allah ina neman maka tsarinta ina neman mata tsari daga gare ka wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim to daga baya kuma kullun za su yi bacci ko wani abu kare ga musu addu'a u'izukum بكلمه الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه تو النبي براي يا ربي هب لي من الصالحين الا كباني تكين ايا نغري وندا زي بوتا مكا يي كما ابن دا كاكي سو سي الله تي فبشرناه نيتي بغلام حليم سي مكاي مسا البشر da cewa zaka samu da halim mai hakuri wannan gulamin halim din shine Isma'ilu alayhi salam wanda shine farkon dan da aka haifa wa Annabi Ibrahim a lokacin yana da shekara 96 ko kuma 86 kamar yadda suka faɗa a Isra'iliyat wa aka haifa masa shi alayhi salam domin shine akbaru min Ishaq shine yake gaba da Annabi Ishaq wannan bittifaqi ahli bittifaqi almuslimin wa ghayrihim muslimai tsin ittifaqi da wasu muslimai balma yazo nafsan a lokacin Annabi Ibrahim yana da shekara 86 a cikin littattafan ahli alkitab a lokacin ko da aka haifi Annabi Ibrahim kamar yadda yake cikin Bible a lokacin lokacin da aka haifi Annabi Ishaqa manzo Allah Annabi Ibrahim yana da shekara 99 ita kuma Sarah tana da shi kasa da haka da shekara 14 kamar wanda shine ainihin siranta da Annabi Ibrahim na'am
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
فأبنجي سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي لوقت دخل الناس بلغ معه السعي ya kai ya girma girman da zai iya tafiya tare da annabi Ibrahim duk inda zashi ai kabira wata ra'a wa sara yadhhabu ma abihi wa yamshi ma'ahu yadhhabu fi kulli waqtin yatafaqqadu waladahu wa umma waladihi bi biladi faran annabi Ibrahim alayhi salam kun san da aka haifi annabi Isma'il kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce to a ƙarshe an kasa samun wannan kissar kamar da kissar ta yadu cewa an kasa samun zaman lafiya tsakanin matan annabi Ibrahim biyu Hajar da Sarra baya ga abin da Sarra ta yi na aikin alkhairi kuma sai irin abin da yakan bujiro wa ɗan adam ya bujiro mata ƙarshe hatta yi da'awar cewa sai ta daddatsa ita Hajar daga ƙarshe annabi Ibrahim da umarnin Ubangiji sai ya ɗauke ta ya kai ta Makka da ya kai ta Makka san da ya je Makka a lokacin ba mutane a Makka ga ɗakin Allah amma garin ba ko bishiya sai ƙaya ba ruwan sha sai duwatsu ba gine-gine sai rana to amma Allah ya yi wa annabi Ibrahim wahayi cewa ga inda zai ajiye su da ya je ya kai su ya ajiye su ya tuya zai tafi ta ce har zai tafi sai ta kwala mai kira ta ce Allahu amaraka bizalik Allah ne ya ce ka ajiye mu anan annabi Ibrahim ya ce kwarai sai ta ce idan lan yudayyana to kenan Allah ba zai tozarta mu ba sai annabi Ibrahim ya tafi bayan ya tafi jim kadan da tafiyarsa sai abincinta ya kare ruwan da ke hannunta ya kare har dan ta kishirwa ta ishe shi ya kusa mutuwa to shine ta fito daga inda dakin Allah yake daidai inda rijiyar zamzam take shetin dutsen Hajar al-Aswadi sai ta fita ko da ta fita sai ta yi can yankin inda dutsen Safa yake Jabal Abi Qubais tana zuwa sai ta hau kan dutsen Safa lokacin yana dutse sosai ta taka sai ta hau saman dutsen ta kwala ihu ko Allah zai sa wani ya je ya zo ya taimake ta walam yakun sammata da'in wala muji ba wanda zai ji bare ya amsa ta sauko daga safadin saboda tana tsoron kaddan nata ya mutu ta zura da gudu ta tafi Marwa wanda kowa ya ga tafiyar da take tsakanin Safa da Marwa tana zuwa ta sake hawa kan Marwa ta tsara kwala ihu babu sai da tayi haka so bakwai tana zuwa Safa tana koma Marwa ta fara da Safa ta je Marwa biyu ta dawo Safa uku ta koma Marwa hudu ta dawo Safa biyar ta koma Marwa shida ko ta fara da Safa daya ta je Marwa biyu ta dawo Safa uku ta je Marwa uku ta dawo Safa hudu ta je Marwa biyar ta dawo Safa shida ta koma Marwa bakwai to a lokacin sai ta yi nisa ma dan kaddan ya mutu saboda ta ga ya fara shiɗewa bata so ya mutu a gabanta, wanda ta bari ta data tare ya mutu, shi kuma yana ta bubbuga kafafuwansa a ƙasa yana kuka irin yadda yaro yake. Kawai sai Allah ya turo mala'ika sai ya fasa ƙasar ruwan, sai ruwa ya dinga bulbulowa, ruwa na musamman, ruwa mai albarka. Ita kuma tana zurowa da gudu ta ga ya mutu, sai ta rarda ruwa yana kokarin ma ya jika yaron. To sai ta dinga faɗa da yaron su tana cewa zumma zum zumma 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 zumma. To shikenan sai aka sawa ruwan tuna ruwan Zamzam. Manzo Allah ya ce rahimallahu umma Isma'il, Allah ya ji kan babar Isma'il. Da a ce ta bar ruwan Zamzam din da ya wadaci duniya, amma yanzu ikon Allah iyakacin sa kawai Makka ko Madina baya zuwa. An yi masa hanya, an yi masa hanya ya ki tafiya, sai dai ai dakon sa akai shi Madina, amma ba a yi masa hanya ya tafi Madina. Ruwa ne mai albarka wanda Manzo Allah ya ce duk wanda ya sha shi, to abinda ka sha shi saboda shi Allah zai ba. Kuma an jarraba an gani, Imamu Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Umar da abinnan Mus'ab ibn Zubair, kowannen su ya zo ya roki Allah ya sha Zamzam. Abdullahi dan Abbas ya roki Allah ya bashi ilimin da ya wuce na kowa, ibn Zubair ya roki Allah ya bashi matar da tafi kowace mata kyau a Quraishawa a lokacin ta, shi kuma Abdullahi dan Umar ya roki aljanna. Sai ga Abdullahi dan Abbas ya fi kowa ilimi a lokacin sa. Sai ga Mus'ab ibn Zubair ya aure Sukainatu bintul Husayn, cikar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a lokacin ba kyakkyawa kamar ta. Mai riwaya ce muna sa ran shi ma Abdullahi dan Umar din Allah ya bashi aljanna, duk da cewa sun mai wayo su ma ai suna aljanna insha Allah. Yuti a Imam Shafi yace ya sha Zamzam a lokacin da ya sha ya roki Allah abu uku. Yace na ɗaya roki Allah ilimi, yace wa ha ana kamata ran kun gare to yadda na zama. Yace na biyu kuma ya roki Allah ya sa ya iya harbi, yace to tun inda na sha Zamzam din nan in na seta target 10 ina iya samun 9. Yace na ukun kuma na roki Allah aljanna ina fatan ya bani. Imam Suyuti yazo yace Allah ya sha Zamzam, yace Allah ina so a ilimin fiqhu ka sa in zama kamar Imamul Biqai, a ilimin hadisi ka sa in zama kamar Imamul Bulqaini, a ilimin kaza ka sa zama kamar Ibn Hajar. Yace Suyuti a cikin wasul muhadara yace gashi dukkan su wanda na roka din sai yanzu na gane nayi kuskure, da na sani in roki Allah ya sa in huce su, yanzu duk gashi na kai su kuma ba yadda za a huce su. Kuma akwai littafi ma da aka wallafa akan shan Zamzam da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya sanya albarka akan shan Zamzam. Annabi Ibrahim alayhi salam sai Allah subhanahu wataala ya bashi da hali shine Annabi Isma'il. To ana sabani da rikici akan wannan kissar da zamu karanta ta yanka shi da aka yi, wai Annabi Isma'il ne ko Annabi Ishaq? Yahudawa qatibatan sun tafi akan cewa Annabi Ishaq ne, domin a kansa ne Allah ya yi alkawari cewa a cikin zuriyar wannan ɗan zai tayar da annabin ƙarshen zamani, kuma zuriyarsa su ne za su zama zaɓaɓɓu har izuwa a naɗe ƙasa. To za mu kawo ayoyi na Bible wanda suke tabbatar da cewa san rai ne na Yahudawa ya sa awadari ya cewa ba Annabi Isma'ila ba ne Annabi Ishaq ne. An samu wasu daga tsirari daga cikin musulmai da suka tafi akan irin wannan ra'ayin a wani zamanin. Salih ibn Awad al-Maghamisi, wani malami a Saudiya, ya limamin Quba, yana cikin wa'anda suke hama ana zaka ga tulifat dinsa da yawa, yana ka hujjoji akan cewa az-zabih din ba Isma'il bane Ishaq ne. To amma gaskiya wannan kuskure ne babba. In Allah ya yarda a karatun mu na gobe da zamu tarihin Annabi Isma'il, ko dake ba tarihi ne mai tsayi ba, amma dai batun cewa batun yanka shi da labarin da alakar yanka shin da aikin haji da sauransu da layya, in Allah ya yarda a mas'alar mu ta gobe za mu tattauna kuma za mu ji dalilai, amma sai da wurwuri insha Allah sai zaman to ita ce mas'alar mu ta farko. Abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana. Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan hali da muke ciki a cikin wannan rana mai albarka, yammaci na a ranar Juma'a kuma daren Asabar, cikin kuma yau dare na 23, yau daren 23 a ranar 22, abubuwa da yawa na karɓar addu'a sun tattaru a irin wannan lokacin. Muke roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa mana addu'o'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. الله منا روقنك ككومر دمو إزوا غريكا تشاور كوماوا. الله منا روقنك kasanya mana cikin bayinka nagari da kake amsar ibadunsu a wannan lokaci mai albarka. Allah ka tabbatar mana da sutura duniya da lahira. Allah ka suturta mu duniya da lahira. Allah ka suturta mu duniya da lahira. Allah ka amintar da mu duniya da lahira. Allah ka amintar da mu duniya da lahira. Allah ka amintar da mu duniya da lahira. Allah ka sa mu cikin karbabbun bayinka. Allah ka karbi dukkan yin ibadunmu. Allah da abin da ke damun bayinka a duniya yake hana musu walwala, yake hana musu ibada, yake hana musu sukuni, yake shiga rayuwarsu. Allah ka raba mu da shi. Allah ka raba mu da cututtuka. Allah ka raba mu da talauci. Allah ka raba mu da karayar arziki. Allah ka raba mu da taɓewa. Allah ka raba mu da sharrin bashi. Allah ka raba mu da sharrin taɗewa. Allah ka raba mu da dariyar matsiya. Allah ka raba mu da dukkan abin da zai sa mu zama koma baya. Allah kar ka sa a ci galaba akan mu. Allah kar ka sa a ci galaba akan mu. Allah kar ka sa a ci galaba akan mu. Allah ka raba mu da shaitan. Allah ka raba mu da duniya. Allah ka raba mu da son zuciya. Allah ka raba mu da sharrin sabo. Ya Ubangiji ka hada mu da farin ciki dawwamamme. Ya Ubangiji ka hada mu da arziki dawwamamme. Ya Ubangiji ka hada mu da sa'a da nasara dawwamammu. Ya Ubangiji ka hada mu da dacewa da lafiya. Allah ba za mu iya takaice bukatunmu ba, amma ka sani kai ka halicce mu, kai ka halicci bukatunmu. Allah ka biya mana bukatunmu. La ilaha illa anta al-alimul halim. La ilaha illa anta rabbul arshil azim. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. Allah wa'anda ake bi bashi Allah ka biya musu. Wa'anda suke bin bashi Allah ka karban musu haƙƙinsu. Ya Ubangiji, muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka maɗaukaka, mata da suke buƙatar mazaje Allah ka ba su mazaje na gari. Masu buƙatar sana'a da jari Allah ka ba su. Masu neman aiki Allah ka ba su na gari. Ma'aikatan Allah ka sanya musu albarka. Masu neman ci gaba a wuraren ayyukansu Allah ka ba su. 'Yan kasuwa Allah ka sanya musu albarka. Allah ka haɓaka kasuwancinsu. Allah, barazanar da ake mana ta karayar tattalin arziki, Allah ka sa ba ma cikin wanda arzikinsu zai kare. Allah ka ba mu mamaki daga cikin al'amuranka na ban mamaki. Ka sa mu ga abin saɓani yadda muke zato. Wannan mummunar cuta annoba mugunya, Allah ka raba mu da ita. Masu amfani da ita domin cutar da talakawa, da ƙwace musu haƙƙinsu, da karkatar da akalar tallafin da ake turo musu. In masu shiryuwa ne, Allah ka shirye su. In kuma ba masu shiryuwa ba ne, Allah ka ƙwatar mana haƙƙinmu a wajensu. Ya Ubangiji, Allah ka maganta mana. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.